الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai shekara 2023 miladiya. Yau insha Allah za mu yi majalisi na hudu, kuma muna cikin suratul an'am. Majalisin da ya gabata mun tsaya a aya ta 17. Yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta 18, inda Ubangiji ta laki cewa huwal qahiru fawqa ibadi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
وبنجي تعالى هنا وهو القاهر شيني ميرين جاي wato babu wani wanda yake rinjayansa. Wallahu ghalibun ala amrihi, Allah mai rinjaye ne akan al'amarinsa. Fauqa ibadihi, kuma yana saman bayinsa. Wa huwa al-hakimul khabir, Allah ta'ala shine mai hikima kuma shine masani. Ubangiji ta'ala gagarau ne kuma marinjayi ne, wato babu abunda yake babu abin da yake gajiyar da shi ko yake kasayinsa. Sannan kuma babu wanda zai yi nemi ya buga da shi face Ubangiji ta'ala ya rinjaye shi. Shine ma'anar wa huwal qahiru, shi mai rinjaye ne akan al'amarinsa. Sabanin dan adam shi kuma ajizi ne, kamar yadda Bahaushe yake cewa dan adam ajizi ne. Duk karfinka, duk ciliminka, duk mulkinka, duk kwarewanka, duk wayewanka, duk hankalinka, akwai abubuwan da za su gagare ka, amma Allah ta'ala ba abin da yake gagaransa. Sannan fauqa ibadihi, Allah ta'ala yana saman bayinsa, darajarsa tana sama da darajar bayinsa, matsayinsa yana sama da matsayin bayinsa, ƙarfinsa yana sama da ƙarfin bayinsa, sannan kuma yana saman bayinsa ne, wato yana saman saman bakwai jalla jalaluhu. Idan aka ce bayinsa a nan, ana nufin dukkan wani mutum a nan duniya, domin ba sai ba ana nufin bawan Allah mutumin kirki ba, dukkan mutane. Don Ubangiji ta'ala ta ce kowanne daga cikin ɗan adam bawansa ne, wato in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Saboda haka kowa zai zo a matsayin bawa ne. Akwai bawan Allah mai bin Allah sau da kafa a bisa zaɓinsa, shi ne mumini kenan. In Allah ya ce gabar ya yi gabar, in ya ce yamma ya yamma. Akwai kuma bawan Allah kangarare, wanda kaddaran Allah ne take juya shi. Idan Allah ya kaɗa shi yamma, dole sai ya tafi, ko yana so ko ba so. In ya kaɗa shi gabar, dole ya tafi. In ya ce shiga duniya, dole ya shiga duniya. Duk yadda Allah ya ga dama, yana sarrafa shi. Saboda Ubangiji ta'ala marinjayi ne akan bayinsa. Wa huwa al-hakimu, Allah ta'ala mai hikima ne a cikin halittarsa da shari'arsa. Abinda ake cewa hikima shine aje abu a mahallinsa da yinsa yadda ya dace, da kuma samun manufa wajen yin abun kyakkyawa. Allah ta'ala yadda ya tsara halittarsa, akwai hikima a ciki, ma'ana ba a banza yi halittarsa ba, sannan kuma a cikin tsari yayi halittarsa. Idan ka duba sammai da kasai, kai ka san a tsare suke. Ka duba ruwa, ka san a tsare yake. Ka duba mutane da Allah ta'ala ya tsara su, duk halittarsu iri ɗaya ne, amma babu wanda ya kama da wani ɗari bisa ɗari. Duk yadda mutane suka yi kama, sai ka samu akwai bambanci. Ta da uba sai ka bambanta, wa da ƙani za ka bambanta. Amma kuma halittan kuma gaba ɗaya ne, kunne ne, da hanci da ido da baki da hannaye da ƙafafuwa da kai da ciki da kirji. Amma kuma kowa in ka kalle shi sai dai a ce wane ya yi kama da wane, amma ba za a ce an kasa bambance su ba, ko da 'yan biyu ne, dole akwai wato ainihin inda suke bambanta. To Ubangiji subhanahu wataala shine mai yin wannan. Sannan duk abin da ya halitta a nan duniya akwai hikimar da ta sa halitta shi. Allah ya halitta mu don mu bauta masa. Ya halitta dukkan abin da ke bayan ƙasa ko sai mu yi amfani da shi idan abin da ake amfani da shi ne. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah shine ya halitta muku abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya. Duk abin da za a iya ci kai kawai idan shari'a ta haramta. Duk abin da za a yi amfani da shi kai amfani da shi sai dai shari'a ne ta sa maka doka. Sannan wasu halittun kuma Allah ya halitte su don mu amfana da su, don mu yi izina da su, mu wa'azantu da su, mu gane girman Ubangiji subhanahu wata'ala. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala mai hikima ne a cikin halittansa. Haka nan shari'arsa, yadda ya tsara sallah, azumi, zakka, aikin haji, kowanne akwai hikima a ciki. Jalla jalaluhu saboda iliminsa. Sannan Al-Khabiru Ubangiji ta'ala shi ne masanin koyayyun abubuwa kamar yadda ya san abubuwa na zahiri, shine ma'anan al-khabir, wanda ya san abubuwa koyayyu kamar yadda ya san abubuwa na zahiri, lungu-lungu, sako-sako, bakin da Allah ta'ala bai sani ba. Akwai wasu mutane in bidiya ana ce musu mu'tazila, suka ce Allah ta'ala ya san kulliyat amma bai san juz'iyat ba. Kulliyat kamar a ce ya san Jimeta, ya san Yola, ya san Mufi, ya san Kano, ya san Abuja, amma bai san layi layi anguwa anguwa ba. Kuma haka suka ce saboda ba su san Ubangiji subhanahu wataala. Allah khabirun ne, babu lungun da bai sani ba. Ai shi halitti ma lungun, shi halitti mutane, ya san abin da ke cikin kirazan mutane ma, ya san waswasi da kake yi. Saboda haka ba abin da Allah ta'ala bai sani ba, ba abin da yake goya masa ko a sama ko a ƙasa. Wannan shine ma'anan wato khabirun. Wa huwa al-qahiru, Allah shine marinjayi, fauka ibadihi, yana saman bayinsa. Wa huwa al-hakimul khabir, kuma shi mai hikima ne mai ilimi ne. Cewa Allah ta'ala yana saman bayinsa, ma'ana baya cakuɗe da bayinsa a nan duniya, yana saman halittarsa ne gabaɗaya. Wannan matsala ce da take da dalilai daga Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da hankali da fikira ta san adan yadda Allah ya halitta shi. To amma kuma an yi gwagwarmaya shekarun baya a kanta. Idan ka ce Allah yana sama, wani gani yake ma sama za ka faɗo kansa, ko gani yake kana da wani ka zo da wani sabon addini, saboda an nisanci ilimi na shari'a na hakika. To amma yanzu alhamdulillah mutane sun gane Ubangiji ta'ala ya ce yana sama bayinsa. Kai sane kai in kare ka ce ba sama bayinsa, amma kuma ko ina akwai iliminsa. Duk inda ka ji Allah ya ce yana tare da kai, to yana tare da kai da iliminsa ne, ko kuma da taimakonsa. Amma yana saman bayinsa kamar yadda Al-Qur'ani cewa suka tabbata. Kuma Ubangiji subhanahu wataala matsayinsa ya wuce zai takutu da bayinsa, ya wuce zai takutu da bayinsa. Saboda Allah ta'ala madaukaki ne, yana saman bayinsa, amma ya san dukkan abin da bayinsa suke yi, ba abin da yake buya masa. Kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al'arshu fawqa al-ma'i wallahu fawqa al-arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi. Al'arshi yana saman ruwa, Allah ta'ala yana saman al'arshi, amma ya san dukkan abin da wato bayinsa suke yi. Ko ku ya kai abu kai Ubangiji subhanahu wataala ya sani. Hassan bin Sabit, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa shahidtu bi iznillahi anna muhammadan rasulul ladhi fawqa as-samawati min 'ali. Na shaida da iznin Allah cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon wanda yake saman saman bakwai ne. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan aqida. Abdullah bin Rawaha yace shahidtu bi izni shahidtu bi anna wa'da Allahi haqqun wa anna an-nara mathwa al-kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i afin wa rabbul arshi fawqa al-alamin. Na shaida alƙawarin Allah gaskiya ne, kuma wuta ita ce makomar kafirai. Na shaida al-arshi yana sama ruwa, kuma Allah ta'ala yana sama al-arshi. To wannan matsalan malamai sun yi ijma'i akan ta, babu sabani. Dukkan malamai magabata sun yi ijma'i, sun yi ittifaqi, Allah ta'ala yana saman halittarsa saboda ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wani da zai yanta baiwa, fara ta kama shi zai yanta baiwa mumina, an je sai da imani sai kawo baiwan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya mata interview, yake yanta bawa mumina, baiwa mumina, ko ba mumini ya hau kansa, ga wannan zai iya yanta ta baiwa ce baka. Manzon Allah sai ya ce mata a ina Allah yake, aina Allah, sai ta ce Allah yana sama, sai nuni. Sannan kuma wane ne ni, ta ce Rasulullah, sai ce manzon sama, kai manzon Allah ne. Manzon sama sai ce i'tikafa innaha mu'mina, kayanta ta mu'mina ne, ta yadda Allah yana sama, ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ne. To kaga wannan dubban dalili ne. Sannan ma an ce maka malamai sun yi jima'i a kan abu, babu sabani sabir sun yadda tabi'ai tabi'u tabi'ina. To magana ta kare kai, ba ka da wani ta da zaka. Sannan dalili na hankali yana tabbatar da wannan. Me ne dalili na hankali? Shi ne tunaninka zai iya karɓan haka, domin Ubangiji Ta'ala in ka ce yana ko'ina, ko fa yana cakuɗe da duk wani mai dotti, ka je ka ajiye shi a bola, yana bola, yana banɗaki, yana cikin shadda ma, abinda kake nufi kenan. Duk wani wurin ƙazanta da lambatu, ka ce Allah yana nan, ta zai yayyu, hankali zai yadda da wannan ma. Don haka Allah Ta'ala ya ƙarfafa kamarin wannan. Sannan hankalinka yana ba ta Allah Ta'ala yana sama a lokacin da kake roƙonsa. Idan kana ɗaga hannu kana addu'a, ko da a cikin sujjada kake addu'a, to zuciyanka kuma tana tafiya sama ne. Tana tafiya sama wajen Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Ko ba wani ne ya gaya maka ba. Sannan idan za ka kuma magana, kana son ka gaya masa Allah, za ka ɗaga yatsanka sama ne, nan ne zai gane cewa Allah kake nufi. Ko da ku an haife shi yana kurma zai gane akan ni. Sannan yaro an halitte shi, ɗabi'an ɗan adam an halitte shi da sanin cewa Allah yana sama. Idan ka ga ya canja, to wani ne ya canja masa. Duk wanda ya ce maka Allah yana ko ina, to ka tambaye shi wa gaya masa zai gaya maka, wa gaya masa zai gaya maka. Amma Allah yana sama kuma ba lallai ya iya sanin wa ya gaya masa ba, musamman idan yaro ne. Saboda haka Allah ya halitte shi Subhanahu Wata'ala. Saboda haka wannan matsalan an riga an wuce ta, an fahimci ta. Dama malamai ba su yi saɓani a kai ba, MBA ne su ne suka ce ba su yadda da wannan ba, amma Alƙur'ani da hadisai da kuma ijma'in magabata ya tabbatar da wannan. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-qadir. Sai Allah Ta'ala ya ce kul ayyu shay'in akbaru shahada,
kul ayyu shay'in akbaru shahada, qulillah شهيدٌ بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
Ubangiji Ta'ala ya ce kul ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ayyu shay'in akbaru shahada, wani abu ne yafi girma a bada shaida. Wannan lokacin da kafirai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suke ce masa wa zai maka shaida cewa kai annabi ne, domin ahlul kitabi sun yi inkarin ka. Wato yahudu da nasara wanda suke da littattafai daga sama taura da injila sun ce kai ba annabi bane, to yanzu waye zai maka shaida cewa kai annabi ne, tunda ka ce kai annabi ne? Kaga wannan babbar magana ne. Sai idan Allah ya aiko annabi ba yana turo mala'iku ne damansa da hagunjinsa, duk inda ya ce shi annabi ne mala'iku su ce eh haka bane, yanzu a ina dai samo shaida? To shine sai Allah Ta'ala ya ce ka gaya musu wai waye yafi kowa shaida. Kul ayyu shay'in akbaru shahada, wani abu ne shaida da yafi girma? Wane ne in ya bada shaida ba fita ba za ka yi shakka ba? Idan suka amsa maka ma, to in ba su amsa maka ba ma, ka ce Allah. Allah shi ne wanda ya fi kowa iya ba da shaida, shi ne wanda ya ba da shaida babu mai jaye. To shi kenan shahidun baini wa bainakum, Allah shi ne shaida tsakanina da ku. Don duk wanda zai kawo ba za su yadda ba. Saboda haka kai ce to Allah shi ne mai ba da shaida tsakanina da ku cewa ni annabin Allah ne. Wa uhiya ilayya hadha alquranu, an min wahayin wannan alqur'ani, li'unzirakum bihi, don in gargaɗe ku da shi wa man balaga, da duk wanda alqur'ani ya girma. An min wahayin alqur'ani, don in yi muku wa'azi da shi. tabbatar muku da cewa sako ne daga wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda ya rike shi ya samu tsira, wanda zai aiki da shi ba zai shiga wuta, kuma ba ku kaɗai ba, ko Laraba, Maka, da dukkan wanda Alkur'anin ya je wajensa, duk wanda ya ji labarin Alkur'ani kamar ma manzon Allah ne sassama ya kai masa wannan sakon, domin malamai suna nan suna isarwa, malamai kuma makata annabawa ne. Yace a innakum la tashhaduna anna ma'a Allahi alihatan ukhra, yanzu ku tsakani da Allah kuna shaidawa cewa tare da Allah akwai wasu abubuwan bauta daban, su ma kuma ya kamata a bauta musu, kuna shaidawa akan haka, kuna shaidawa. Sai Allah ta ce ku ga musu la ashhad, to ni kan bazan shaidawa ni ban yi da wannan ma. Allah ta Allah shi kadai ne bashi da abokin tarayya. Kul ka ga musu innama huwa ilahun wahidun, shi Allah abun bauta ne shi kadai, babu wani bauta da gaskiya sai shi. Wa innani bari'un mimma tushrikun, kuma ni mai tawaye ne daga dukkan abun da kuke shirka da shi, ba ruwana da wani gunki, ba ruwana da wani abu da kuke bautawa. Allah ta'ala shi kadai ne nake bautawa, kuma shi nake yi biyayya. Wannan amsa ce da Ubangiji ta'ala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wa kafirai saboda tambayoyin da suke yi Alkur'ani. Wani lokaci tambaya ake sai ba da amsa, wani lokacin wani abu ne zai faru sai ya sauko yi bayani, wani abu wani lokacin kuma zai sauka, babu wani sababi, babu wata tambaya, domin a tabbatar da shari'an Allah. To wayannan mutanen sun nemi shaida, Allah ta'ala ya ce a tambaye su waye fi kowa shaida, ai sun san Allah, sun san shi ya halicce su, shi ya halicce sammai da ƙasai, imani ne kawai suka ƙi su yi, kaga za su ce Allah ne. In ma sun yi gum, sun yi shiru, an ƙure su, sun kasa faɗa, to shi ya faɗa cewa Allah ne, domin Allah shi ne ya san abin da ya aiko shi da shi, kuma shi ya san abin da suke faɗa, ko da abu ya suke faɗansa Allah ta'ala wato ya sani. A cikin suratul Ra'd Ubangiji ta'ala ya ce, yana cewa wa yaqulu alladhina kafaru qul lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum, kafirai suna cewa kai ba ka manzo ba ne, kai ba manzo ba ne, ba ka zama ɗan aikin Allah ba. Sai Allah ta'ala ya ce, to ka gaya musu Allah ya isa zama shaida tsakanina da ku, ma'ana Allah shi ne shaida tsakanina da ku. Idan a nan ba su yadda ba a nan duniya, to in an je lahira kuma dole su yadda. Husuma ce, wani lokacin kana faɗa da mutum duk yanda ya bara ka yadda da shi ba, ko da ka gane gaskiyan sai ka ce kawai kai ba ka yadda ba, saboda abokin faɗanka ne ko abokin husumanka ne. Idan an je lahira ne za a me, za a riba wannan faɗa ɗin, su mu'mini a ba su gaskiya su tafi aljanna, kafirai kuma a ba su rashin gaskiya su tafi wuta. Sai su Allah ta'ala ya ce, hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim alladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin tusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim waljulud wa lahum maqami'u min hadid. Allah ta'ala ya ce, masu husuma guda biyu suna nan suna fama a duniya, su ne mu'mini da kafirai, su mu'mini sun ce Allah shi ne abun bauta shi kadai, kafirai suka ce sam, kowa kaga dama zaka bautawa, kowane abu zaka iya bauta masa. Wannan fadan har duniya ta tashi ba za ta karewa, yayyan nan tana nan, ba za a ce an mutu sun ta gabaɗe duniya ma. To Allah ta'ala sai ce, wa'inda suka kafurta idan an je lahira za a yi tsinka musu tufafi na wutar jahannama, rigan su ma rigar wutar jahannama za su sa, bayan an sa su a cikin wutan ana dinga zuba musu ruwan zafi, ruwan zafin ne dinga narkar da kayan cikin su da fatan su, yana ta narkar da kayan cikin su da fatan su. Sannan kuma ga guduma na karfe wanda in wutan ta ci su can kasa za ta harbo su sama, mala'ikun gadin wuta zabaniya masu karfi sai su sa guduma da su fiki yan wutan su su sarki cewa karkashin wuta, haka za a dinga yi har abadan abada. Kaga a nan ne za a riba fadan kenan, a nan ne za a riba, amma a nan ba za ta kare ba. To shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce suna cewa kai ba manzo ba ne, to ka gaya musu cewa Allah shi ne shaida. A cikin suratul Fath, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allah ta'ala shi ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shari'a da addini na gaskiya, din ya dauka addinin musulunci akan dukkan sauran addinai. Ubangiji ta'ala ya ce zo ne shaida, shi ne shaida akan haka. Saboda haka Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da addinin musulunci a lokacin da gumaka ake bautawa, amma ya zo yana kira mutum ɗaya biyu uku hudu inda addinin ya mamaye duniya gaba daya. Ya zama babu addinin da ya mamaye duniya kaman addinin musulunci. Shine yafi karfi. Shine wanda in an shige shi ba a fita. Yana da wuya kaga mutum ya shiga musulunci ya fita. Amma addinin kiristanci kullun musuluntar da mutane ake, kullun gari Allah ya waye. Saboda kenan wannan addini shine addini da yafi kowanne daukaka a nan duniya. To sai Allah ta'ala ya kuma yace wa uhiya ilayya hadha alquran. Wato ka gaya musu an min wahayin wannan alqur'ani don in gargadi li unzirakum bihi. Don ku in gargade ku ku da nake magana da ku wa man balaga wannan alqur'ani ya isa masa. Wato shi kuma alqur'ani shari'a ne ga duniya gaba daya. Kowane littafi da aka saukar daga wurin Allah ta'ala to littafin yana karewa. Aiki da shi yana karewa amma banda alqur'ani shi kuma a duniya ta tashi. Sannan galibin annabawa ana aiko su zuwa ga wasu jama'a ne ko kabila ko gari. Amma manzo Allah ta sama kuma an aiko shi zuwa ga mutane gaba daya. Wannan yana daga cikin abubuwan da aka kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yace kullu nabiyyin yub'athu ila qawmihi fa yusiru ila an-nasi kafatan. Dukkan wani annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa ne. Ko annabi Musa ta aiko shi zuwa ga Yahudawa, Nasara annabi Isa an kwashi zuwa ga Nasara, annabi Lut zuwa ga al-Qayyansa, kowa haka. Adawa annabi Sali annabi Hud zuwa ga Adawa, annabi Salihu zuwa ga Samudawa, amma manzo Allah ta sa kuma bu'isa ila al-ahmar wal aswad, kowa da kowa, kai har ma da aljani, har aljani ma shi manzon su ne, kuma yana kiran su zuwa ga musulunci, kuma wasu sun musulunta, kuma har yanzu ana musulunta da aljani. In an zo ruqiya ya bayyana in kafuri ne a kira shi zuwa ga musulunci, in an dace sai kaga ya musulunta, domin kafuran su suke jiwa musulunci ciwo. To kaga wannan ina nuna cewa alqur'ani ya gabe kowa da kowa, ba wai littafi ne da aka safarwa mutanen Makka kawai ba. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala yake faɗa daban, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an. Ka faɗa musu ya rasulullah, ya ku mutane, ni manzo ne izuwa gare ku gaba ɗayanku. Wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. Allah ta'ala ce mu aiko ka ba a ce wato izuwa ga mutane gaba ɗaya, kana mai gargaɗi, kana mai gargaɗi, kana mai albishir. A cikin suratul furqani yace tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira. Albarakatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da alqur'ani wa bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya zama mai gargaɗi ga mutanen duniya gaba ɗaya. Dukkanin ba wanda aka bari, mutanen Amerika, Rasha, Ingila, ko'ina Australia, duk alqur'ani yana musu gargaɗi su zo su yi aiki da shi, wato ainihin su musulunta. Dukkan ko wanda bai yi aiki da alqur'ani ba ko bai riko da shi ba, to makomarsa kuma wutar jahannama ne. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu Hud yace wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'idu. Duk wanda ya kafirta alqur'ani daga cikin jama'u, jama'an mushrikai, jama'an yahudawa, jama'an nasara, jama'an majusawa, to wutar jahannama ita ce ma'alkawarcansa, ma'ana makomarsa wutar jahannama ne. Ba wanda zai shiga aljanna sai ya yi imani da alqur'ani a cikin wannan al'umma. Ba wanda zai shiga aljanna sai musulmi. La yadkhulul jannata illa nafsun muslima, haka manzo Allah ta sama yace. Ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake musulmi. Kuma duk ko da kana da wani addinin a baya, kai ba Yahudi ne ko ba Nasare ne, wallahi tallahi ba za ka shiga aljanna ba in baka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo sama yace wallahi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma lan yu'min bihi illa kana min ashabin nar. Manzo sama ya rantsa da Allah yace wallahi duk wanda ya ji labari na a cikin wannan al'umma ko ba Yahudi ko ba Nasare ko ne irin mutum ne, in dai ya mutu da imani da ni ba to dan wuta ne, sai ya shiga wutar jahannama. Saboda babu tsira sai an yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma dukkan wanda da'awar manzon Allah sama ba ta je masa ba, shi yana da uzuri. Amma a ce a duniyar nan akwai wani gari inda su ba su taba jin ma labarin musulunci ba, musulunci bai je musu ba, to su hukuncin su sai da ahlul fatara. Ahlul fatara su ne mutanen da suka rayu bayan annabi Isa zuwa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu nan ba za a musu azaba ba, don ba shi talata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasul, kama azzarwa sai mun aiko manzo. To da za a samu wasu mutane a can wani gari a duniyar nan a ce su ba su da ma labarin musulunci kwata-kwata, ba su da labarin an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su da labarin Qur'ani, sai a ce wayannan arzikin fatara ne. Wato su hujja ba ta tsaya a kansu ba, amma wanda ya ji labari kuma hujja ta tsaya a kansa. To ba abun mamaki bane a ce an samu a yanzu a nan duniya, ya koni bayan ruwa can wasu mutane wanda ba san ma da su ba, ba su da labari, ba su da ci gaban da ake da shi a yanzu, za a iya samu. Kamar zamanin da ai ba labarin Amerika ko da Australia, ita gaba aka kame dan an ce maka Hijaz abin nan Asia, aka ce maka abin nan Africa, aka ce maka Europe, Europe kenan cikin duniya ta fare. Wannan sune al-alamul qadim, da cikin duniya kenan, kasashen Turawan yamma, kasashen Larabawa da su Indonesia da sauransu, sai ka dawo kasashen Africa kuma jajaye da bakaje shikenan. Daga baya ana bincike sai aka gano akwai wasu mutane a wata ƙasa da ake kira ta Amerika. Sai aka gano su, akwai Amerika ta yamma, akwai abinnan Amerika ta kudu da Amerika ta arewa. Daga baya ne aka gano su, aka gano kuma akwai Australia, su ma wasu ƙasashe ne. A sai a duniya ba ta ƙare ba, sai aka haɗa su su uku, sai suka zama al'alamul jadid, duniya sabuwa kenan. Sai ka ga duniya sai ta zama akwai tsohuwa akwai sabuwa. Yau da cikin tsohuwan akwai ƙasar Rasha, tarayyan Soviet, su ma tsohuwar duniya ne akwai ta. Sau da haka sai duniyan suka zama guda nawa, suka zama guda bakwai kenan, guda huɗu tsofaffi, guda uku kuma sababbi. Amerika ta kudu da Amerika ta arewa da kuma Australia su ne sababbi. To ba abun mamaki ba ne yanzu ma a ce akwai wasu mutane wanda ba a gano su ba, ba a lissafa, ba a lissafa su a cikin duniya kuma akwai su, kila sai daga bayanan gaba za a gane su. Ba abun mamaki ba ne. To idan an samu irin wannan, sai zama da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ce musu ba, har suka mutu, shikenan sun samu uzuri domin hujja ba ta tsaya a kansu ba. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kama kane da dalili. Allah ba azzalimi bane, wama rabbuka bizzallami lil'abdi, Allah ba zaluntan bayinsa. To Ubangiji ta'ala ya ce innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, yanzu za ku shaida wai tare da Allah a ko sa uban bauta. Wato wannan istifhami ne mai na tawbihi na aiban ta su, yanzu ku ne kuke shaidawa ba bauta abin da kuke cewa wai a ko sa uban bauta banda Allah. Yanzu mutumin da ya san Allah ne halitta sama, ya halitta kansa kuma ya halitta shi, sai kuma ya yadda cewa wai za a iya bauta gunki tare da Allah, ya zama yana girmama gunki kamar yanda ake girmama Allah, yana son gunki kamar yanda ake son Allah subhanahu wataala. Kaga wannan abun mamaki ne, kuma abun tausayi ne. Sai Allah ta'ala ce to ka gaya musu ni kan bana shaidawa, ni ban yadda da haka ba, sannan kuma ni na yi wa dukkan gumaka mata waye, ba ruwana da shi. A cikin suratu Sad Ubangiji ta'ala ya ce ya hikaya daga maganganun kafirin, suna cewa ajalal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab, wai manzo Allah ya sama duk abubuwan bautan nan sai zai mai da shi guda daya. Yace Allah ta'ala shi kadai ne abun bauta, kuma kannan su ba abun bauta bane. Suka ce wannan akwai abun mamaki, wannan akwai abun mamaki, sai su ne abun mamakin ko suka dauki wani shirme, suka dauke su ne allolin su, ba wanda yazo yace a bar shirme a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba, wannan ba shine abun mamaki ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wato aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam izuwa ga mutane gaba daya, sai kuma yake masa kuma inna ma huwa ilahun wahidun, ka gaya musu Allah ta'ala shi kadai ne, babu abun bautawa da gaskiya sai shi. Kamar yadda Allah ta ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, abun bautan ku dai ne, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne, shine mai rahama mai jin kai. Duk wani abun da ake bautawa ba Allah ba, to ana bauta masa da ƙarya ne kawai, amma bai cancanta ba. Zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, Allah ta'ala shine gaskiya, shine an bauta da gaskiya. Duk abin da ake bauta ba Allah ba, to barna ne, shirme ne, kuma Allah ta'ala shine madaukaki mai girma. Cikin wayannan wa'azuzzukan su akai tai a Makka, akai tai domin a tsamo mutane daga bautan gumaka, wannan ya shigo, wannan ya shigo, sai aka kori manzo Allah ta kuma daga Makka ya koma Madina ya ci gaba da wa'azi. Kuma irin wannan wa'azin ne za a ji wa waɗanda ba su musulunta ba, domin su shiga cikin addinin musulunci. Allah ta'ala shi kadai ne ba abokin tarayya, duk wani ambauta shirme ne bai zai kai ka inda kake son zuwa ba sannan wa innani bari'un mimma tushrikun sannan ka ce kuma ni ina tawaye ga dukkan abin da kuke shirka da shi wato imanin ka bai zai cika ba ko ka yadda Allah ta'ala ya cancanci abota masa sai kai wa gumaka tawaye duk wani abin bauta idan ba kai wannan tawayen ba ko ka ba musulmi ba ne ka ce misali yanzu sai ka ce ka yadda addinin yahudu gaskiya ne kuma addinin musulunci ma gaskiya ne ko kai ba musulmi ba ne ka yadda addinin kiristanci gaskiya ne na musulunci gaskiya ne ko kai ba musulmi ba ne sai ka yi imani cewa addinin musulunci kawai shi ne addini addinin yahudanci shirme ne addinin nasaranci shirme ne sannan ka zama musulmi shi ne sai ka samu albara'atu min ash-shirki wa ahli kai wa shirka ta waye kai wa kuma masu yin shirkan ta waye baka tare da su baka kan tsarki su wanda bai samu wannan ba bai samu imani ba so da imani alwala'u wal bara ne alwala'u sun mu'minai albara'u kuma cin wa'inda suke ba mu'minai ba don makiya Allah ne da zaka kaso su in dai kana son Allah zaka so makiyin Allah ya allazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ya kun da kai imani kar ku riki makiyana da makiyan ku masoya ko ka tabbatar da mutumin nan zagin Allah yake ina cewa Allah yana da mata ina cewa Allah yana da da ina cewa Allah yana da abokin tarayya ina cewa allojin su uku ne wannan zagin Allah ne sai za ka kuma kace kana son sa ko abun da yake dide ne kuma ka zama musulmi wannan bai zai taba yiwa ba dole sai kai ta waye wa dukkan abun da wato ake bautawa ba Allah ba da masu bauta wannan wannan alwala'u wal bara' shine a wannan zamanin ake son abun da shi ana fakewa da zamantakewa ko kuma akwai musulmi wanda suke yan ta'adda wanda suke kashe wa'inda ba musulmi ba an kaira ba dalili kuskure ne suke yi amma wannan kwagireta kuma mu musulman kuma da wa'inda ba yan ta'adda ba mu dauki cewa kafirai abin da suke akan dalili ne mu dauke su cewa masoyanmu ne bayan cewa makiyan Allah ne to wannan in kai aka imanin ka bai tabbata ba saboda haka in kana da imani to ba za ka so makiyan Allah ba in har imanin ka tikitce ne ba za ka so a yi wa Allah shirka ba hankalin ka ma tashi zai yi kai ko dan adam ne kake so in wani na gaba da shi wallahi sai ka ji kai ma kana gaba da shi shariki man yuqasimuni humumi ويرمي بالعداوة من رماني ويحفظني إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. يسي أبو سينا شيني وندا يكي ربا بإن سكينا أبيو يدوري بي يدوري بي إن شكت عند أمواشي ما سي شكت أموان سنة يمونينا غابا جنينا سنة غابا يانا وشي ما سي غابا دوانا وانا شين أبو خطتا سنة إمبانانا نن ينا كيامي مدونتنا إن شكت عند أمواكو مزان نميشي دون يقامين دوتي wannan shine abokan tara amma mutum a ce wani ne yau yana gaba da kai yana son ya kashe ka ko ya ga bayan ka wai sai ga wani kuma yana son sa wai yana dariya da shi kuma a ce abokin ka ne bai zai taba yiwa ba amma gaba ba fada bane zaka iya fada da mutum abokin ka kuma ya zama yana shiri da shi wannan ba shine nake nufi ba yawa wani zai iya yi fada da kai kuma abokin ka shi kuma yana shiri da shi ba ke yake nan kuma ce gaba shine yana neman ya ga bayan ka idan abun farin ciki ya same ka sai ya jawo shi in abun farin ciki ya same ka kuma ya dinganta yana murna kuma zai iya kashe ka zai iya ji maka zai iya zubar maka da mutunci to kaga wannan shine gaba ke amma don fada kam ko ba ma ana fada miji da mata ma ana fada kuma a ci gaba da zama to sai ya ga wani za a ce maka makiyin Allah ne mai kayyata Allah ta'ala kai kuma ka ce kana son sa ka dauki shi cewa shi abun kinka ne idan kai haka ba ka san tauhidi ba sai Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba
allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun
ta'ala ce allazina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littattafai su ne yahudu da nasara ya'rifunahu suna gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun ganshi suna ganin sa su ce wannan shine muhammadu annabi annabin da aka ce zai zo na karshe kama ya arifuna abna'ahum, kamar yadda suke gane ƴaƴansu, kamar yadda in ɗan su ya fito, wani ɗan su ya fito a bakin ko a hanya su da shi ko a kasuwa zai gane wannan ɗansa ne, to haka suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda sun karanta a cikin at-taura da injila sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa buƙatan wani ya musu bayani. To amma me yasa ba su yi imani da manzon Allah sama ba? Allah ta'ala ce allazina khasiru anfusahum, waɗanda suka yi asaran kawunansu fahum la yuminu, waɗanda ba za su yi imani ba, saboda tafewa da asara ne yasa ba su yi imani ba. A nan Allah ta'ala yana ba mu labarin Yahudu da Nasara, cewa a cikin at-taura Yahudawa sun karanta siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yanda da ka gan shi za ka gane shi ne. Sai injila sun karanta siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Nasara, ta yanda idan suka gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su gane shi. To amma a duk da haka sun yi taurin kai, suka yi hasada, suka ƙi su yi imani da shi, wanda ya sa bai fito a cikin ƙabilansu ba. Sai ƴan kaɗan daga ciki kamar Abdullahi bin Salam ya yi imani, shi yana gane manzon Allah ma fiye da yadda yake gane ƴaƴansa, fiye da yadda yake gane ƴaƴansa. To saboda haka ƙin imanin da suka yi ba wai don ba su gane ba ne, a'a, duk wanda ya karanta a Taurat da Injila, malamai Yahudu da Nasara sun sani, amma munafurci ne ya hana su gaya wa mabiyansu, sai suka ɓoye musu. Sannan kuma kafurci da kangarewa shi ne ya sa suka ƙi su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma hasada cewa bai sa annabin bai fito a cikinsu ba. To kaga wannan hujja ta tsaya a kansu kenan, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin ne sunansa da siffansa, mai kala kaza zai fito wuri kaza, duk an gaya musu. Kamar yadda dai in ka ga ɗanka za ka gane, ai yana da wuya mutum ya da ɗansa ya fito bai gane shi ba, yana da wahala ko ya zauna da shi. To haka nan kuma suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai kenan su sun fi Larabawa hujjoji da cewa su yi imani da Allah, su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka yi asaran kawunansu ba za su yi imani da shi ba. Menene asaran kai? Shine ka je ka ki imani, ka je fa kanka cikin wutar jahannama. Wato asaran kai akwai bambanci da asaran dukiya ko? Yanzu idan dukiyanka kai asara za ka iya dawa, sai ka samu asara ta miliyan ɗaya, miliyan biyu, miliyan uku, ko gidanka ne ya ƙone za ka sake wani. Amma in kai asaran kanka ka tafi kenan, amma a ce mutum ya halaka, an yi gobara, sai gobaran ya cinye gida, ya cinye mai gidan, mai gidan zai dawo? Amma in gidan ne ke kawai fa, wata ran sai ka samu gidan nan a zo an sake shigansa. To waɗanda suka yi asarar kawunansu su ne wanda suka kai kansu wutar jahannama, halaka inda ba a fitowa. To waɗannan ba za su taɓa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma ya yi gwagwarmaya da su shekara 13 a Makka su yi imani, wasu har suka mutu ba su yi imani ba. Ya dawo Madina shekara 10 yana gwagwarmaya da su, da yawansu ba su yi imani ba. Kuma sun yi yaƙi ma, sun yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda yana kiran su zuwa ga imani. To kuma bayan ya rasu ga Alƙur'ani na ana karantawa, ana fassarawa, malamai suna isar da wannan saƙon, amma duk da haka ba sa yin imani, sai ƴan kaɗan abin da ba za a tare sa ba. Ya Allah ta'ala ya ce
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.
بنجي تعالى ومن أظلم ويفي ذالنشي ممن افترى على الله كذبا سيد وندي كريا يدن بنتوى الله معنى أقول وني الظالمي يفي وندي كري كريا كريا يدن بنتوى الله يتي الله ياتي أي شرك وكما الله بفرامة يتي الله ينادتا suke Allah yana da mata, abubuwan da Allah bai faɗa ba su haramta abinda suke so, su halatta abinda suke so, su danganta wa Ubangiji ta'ala, ai babu azalimin da ya wuce wannan. Aw kazzaba bi ayatihi, ko kuma akwai azalimin da ya fi, wato wanda ya ƙaryata ayoyin Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya saukar da Alƙur'ani don shirya al'umma, domin al'umma su gane gaskiya, su rike ta, su tafi aljanna, su samu rahmar Allah, su gane kariya da barna, su kaurace mata, su samu tsira daga wutar jahannama. amma kuma mutum sai ce ƙarya ne bai da ayoyin ba, akwai azalimin da ya wuce wannan?
Babu.
Sai ce innahu la yuflihu zalimun, yanda sha'anin da lamarin yake azzalumai ba sa rabanta, wato ba sa tsira daga azabar Allah ballantana su shiga rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan zaluncin zaluntan Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. Kaki imani da ayoyinsa ko kaki imani da shi, ka zalunci Allah, babu zaluncin da ya wuce wannan. Sannan a nan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya wa kafirai, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirkira ne ya zo ya ce shi annabi ne kuma ba annabi ba ne, to Allah ta'ala yana gaya musu babu wani azzalumi sama da wanda zai zo ya ce an masa wahayi kuma ba masa wahayi ba, sama da wanda zai zo ya ce shi annabi ne kuma ba annabi ba, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikinsu. Allah ta'ala ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qadana minhu al-wasil, yace Allah ta'ala yace da manzon sama zai kirkiro wata magana yace Allah ya fada kuma bai fada ba, da sai ya masa mummunan kamu shi ma'ana kama shi da hannu dama, da sai ya yanke dannayen sa jijiyan jijiyan wuyan sa kuma babu wanda ya tsikare shi, ma'ana da sai ya halakar da shi. Malamai tafsiri suka ce tun da maza su ma har ya gama zamanin sa Allah bai halaka da shi ba, to ya tabbata kenan ko harafi ke bai kara ba alqur'ani, abin da ya faɗa alqur'ani Allah ne ya faɗe shi, ya isar da sakon a yin da yake kuma Allah ne ya aiko shi, ba na haka ba da sai Allah ya halaka da shi, to bai halaka da shi ba. To akwai zalimi kamar wanda zai zo ya ce shi annabi ne alhalin kuma ba annabi bane, Allah bai aiko shi ba, babu. An samu a baya Musailamatul Kazzab, manzala ta suma yana rasuwa sai ce to shi ma annabi ne an masa wahayi, an masa wahayi kuma alhalin manzala ta suma shine annabi na ƙarshe, la nabiyya ba'dahu, babu wani annabi bayana, yace law kana nabiyyun ba'di la kana Umar, da ko ni annabi da zai zo bayana da zai zama Umar ne, kuma ma kana Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi, manzala ta suma shi manzon Allah ne kuma cika maki annaba, babu wani annabi da zai zo bayansa, amma sai ka samu Musailamatul Kazzab ita shi ma an masa wahayi shi ma annabi ne, yayi tashirmi wata ra aka samu Abdullahi bin Abbas yace abin nan da yake wannan ba Musailama bane Mukhtar ne, bayan an gama na Musailama an gama wannan rikicin an kashe shi a mawqiyatul yamama, sahabbai sun kashe shi a wannan yakin, sai kuma wani ya bullo sunansa Mukhtar yace shi ma annabi ne, haka zo aka cewa Abdullahi bin Abbas Mukhtar ya ce an masa wahayi, ya ce ai gaskiya, ya ce gaskiya ne, sai aka ce ya haka, ya ce to wahayi kala biyu ne, ai akwai wahayin Allah akwai wahayin shaitan, to da haka shaitan ne ya masa wahayi, wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum, shaitanu suna yi wa waliyansu wahayi don su yi jayayya da ku, to da haka shaitan ne ya yi jayayya da shi, amma kun san Mukhtar lokacin da ya fito, ya fito ne a matsayin mai kare ahlul baiti lokacin da aka kashe Sayyidina Husaini, sai ya fito tare jama'a cewa sai an ɗauko fansin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka dinga tada tsaunin tsaye, aka dinga tada duniya ba a tsugunar da ita, ya tare jama'a malam ba za a bar jinin manzon Allah sama ya tafi a banza ba, ya za a kashe jikan manzon Allah a ce a tale ba zai yiwu ba sai an ɗauki fansa, haka dole za a yarda da shi, ya ji wanda bai gane ba, aka zo aka taru masa ana tiri ana tsaye, sai tara jama'a daga ba sai ta musu to shi fa annabi ne an masa wahayi, dama abin da ke bukata ce na shi annabi ne an masa wahayi, ai imani da shi ji ma manzo Allah ne, wallahi ni wannan sai nuna mini duk wanda zai taso wai malami mai wa'azi ya dauki wani abu kwaya din ko biyu yazo yana ta da'awa a kan sai yana ta tada jijiyan waya yana ta da hankali, ba kace sai ka samu akwai wata mummuna akida da yake tsoka mutane lokacin shekarun ba, lokacin da zazzaki yake kira zuwa ga shari'a al-Qur'ani, a lokacin ba a bayyanar da shi'a, ya je Iran ne suka je suka kuma ne murna na cewa an kafa daular musulunci, to da ya dawo aka cusa masa shi'a a can, da ya dawo ya san in ya bayyana ta ba za a yarda ba, sai ya ce to sai an jaddada shari'ar Qur'ani a Najeriya, za a yi shari'ar Qur'ani ba a yarda da hukumar tagutu ba, ya zo ya dinga tada zaune aka dinga kabbarori aka sa mutane rashin tsoron hukuma, kawai wanda yake tsoron hukuma in ya amsa wannan dawan sai an yi shirin alqur'ani, kai za ce maka za a yi shirin alqur'ani ka ce ban ne haka ya dinga ɗiban jama'a, ya dinga ɗiban jama'a, cewa ba gane ba. Sai da ya zo ya haɗa jama'a ma nan aka sallama masa, suka yi da cewa shi jagora ne, shi wali ne ma, a ƙarshen sai ya zo ya tallata musu shi'a. Yana fara tallata shi'an sai suka dare biyu. Ko suka ce wannan shi'a yake suka wannan suka abin nan. Suka masa tawaye. Rabin kuma suka ce kai ya ke shi ba zagin sa bai ai bai zagi sa bai kai kiya ne. Shi ma ya dinga tawili yana nuna ba zagin sa abu yake ba. Kashe wanda suka yi tawaye wanda suke tare da shi din suke fada da wanda suka masa tawaye sai suka zo suka fada shi a dumu-dumu. Sai zama shi amma shi alfahari ne amma suke yi. Zalla da shi an aka fara ba da ya kan gwamnati da canja hukuma. Sai an canja hukumar nan ta zama ta Allah. Sai an yi shari'ar Alkur'ani, sai sai aka zo aka cusa mana me. Aka cusa musu akidan Shi'a. To daga baba ka ji ana magana ma shari'ar musulunci ne. A ƙarshe aka zo aka bashi shugaban sassan lafiya ma a zamanin wani shugaban ƙasa da ya wuce. Da aka zo aka yi dan tsokani wasu mutane a shekarun bayan nan ya samu matsala. To kaga haka ne zaka ga mutum zai zo yana ta kumban baki. Ina kun fa kai ka dauka abin nan gaske ne sai yana da wata koyar manufa daga ba sai zai bayyana maka ita wannan shine abin da ke faruwa in ka ji yanzu da muke ta fama da su ana ta kashi jama'a da wannan suka fara ne sai za a ce maka kai ka dawo zuwa ga Allah ne abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne shikenan kai kuma sai ka yadda daga ba kuma sai a zo a kuma a ci kusa maka aqidan kashi dan uwanka musulmi shikenan in ka kashe dan uwanka musulmi ka yi shahada ko baban ka zaka iya kashewa yana fadan la ilaha illallah to ba ya zo al'umman musulmi ko al'umman Najeriya da zaka zo kana fada da gwamnati kawai to ba karami jama'a zaka tara ba yanzu da a wurin tafsiri na ragargaza muke muna ragargazan gwamnati ne ina ji wannan wani da dauki kabarori nan ba da duk anguwan za ta rute da kabarori ciki da muke ka dauki wannan ka buka shi a kasa ka ka abin nan ka dauki wannan ka ce yayi kaza yayi kaza ka gargaje abinda ake so ke nan wannan hayaniyan yanzu akwai wanda ya fito da shekarun bayan nan shi ma ya tashi banda zagin hukuma banda gargazan hukuma ba wanda yake daga ba muka gano dan interpret ne muka gano cewa yana so ya daidaita addinai ne da addinin musulunci da na kiristanci babu ɗaya ne kai da wannan kawai duk kushe hukuma da yake da kushe shugaban kasa da yake yi a ƙarshe abin da yake so ya tusa mutane kenan mutane ko suna gani wai kokari yake ai wannan ba tsoro yana faɗan gaskiya amma da gaba sai ya zo ya bayyana cewa sai yana son ya ce maka da addinin kiristanci da addinin musulunci duk abu ɗaya ne tunda muka tona masa asiri duk mutane suka gane yanzu ya zo ya zama labari ma ko su ya zaba kaji to kaga wannan shine abin da yake faruwa to an yi wayanda suke da'awan su annabawa ne amma ba da haka suka fara ba da wani abu suka fara to duk wanda yazo yana farfarfar kani tsufa ka lura malamai masu ilimi wanda suke kira zuwa ga alkurani da sunna suke da abun da yake wanda suke karantarwa tsakani da Allah in kaga ba su ji shi ba to akwai abin da suka fahimta don kai ba lalle ne ka gano ba an yi wani kuma ana ce masa Ahmad Gulam shi ma yace shi annabi ne shi kan kai ba ma har yanzu akwai masu aqidan Qadiyaniya cewa wai shi annabi ne sun taba wani a wani kasuwan bace da kodi a Kano lokacin muna dalibai sai suka zo kamar suna dan tallata kafir haka shikenan ni na ga Larabawa ne sai naje ni da wani aboki na muka kaisa da su muna dan sha'awar mu yi larabci lokacin ba mu taba zuwa kasashen Larabawa ba sai suka kama tallata mana wannan addini mu yadda cewa Ahmad Gulamu annabi ne da dalilan su ana ta kawo wannan a kawo wannan muka ki mu yadda to kaga su ma haka ne kuma suna da tawili in ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tukamakin annabawa walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi sai su ce zubbin annabawa ake nufi ma'ana shi fi annabawa girma shi fi daraja ba ana nufin babu annabi bane inda yake la nabiyya ba'di babu annabi bayana hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la nabiyya ba'di babu annabi bayana sai suka ce ba haka fasaha take ba la din sunan wani mutum ne wai sunan sa la sai ka ce la kaga mutumin nan la nabiyun ba'di annabi ne bayana wai na tabbatar da annabtan la ne cewa ko wani mutum sunan sa la zai zama annabi bayan ya rasu to ka canza fasaran hadisi sai wannan sai su shigar da kai don baka da me ba baka da ilimi wai ba la nabiyun ba'di bane a la nabiyun ba'di ladin nan annabi ne bayana zai zo bayana. To har yanzu wa'annan mutanen suna tallata wannan gidan a Najeriya akwai su a garuruwan mu masu irin wannan akidan. To amma dai gaskiya ba ta da wani tasiri a cikin al'umma, amma wasu suna da akidan ma ba su san ma su tallata ba, suna ganin ma wani kwadikin ba ma wani yana bayani wai shi babansa wai dan kadiyaniya ne idan wannan addini ne na Ahmad guda yana cewa shi musulmi ne bai san ma meye ne wannan akidan ba, babansa wai akan wannan akidan yake. So saboda haka shi addinin musulunci ana daukansa a wajen wanda aka yadda da tsoron Allah, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinahu, wannan ilimin addini ku duba wanda ainihin kuka yadda da shi sai ku tafi addinin ku a ciki. Amma in kowa zai zo ya maka wa'azi ka diba, to gaskiya kan zaka dinga diban kara'i ya shi a ciki, zaka samu matsala. Allah ta'ala ya samu gashi. Sai Ubangiji ta'ala ya ce babu azzalimi kaman wanda ya da'awan gudewa Allah kariya, ya zo ya ce shi annabi ne kuma ba annabi ba ne, da kuma wanda ya karyata Allah din. Wanda ya karyata Allah, ya karyata ayoyin Allah su ne su wa'annan kafirai suke karyata ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hujjojinsa. Sai ya ce innahu la yuflihu zalimun, yanda sha'anin da lamarin yake kuwa zalimai ba sa samun rabo. Wato in ka ce azzalimai kafirai sun shiga, kafirai ba sa rabanta, kafiruna humu zalimu, munafukai ma sun shiga azzalumai ne, fasikai sun shiga su ma azzalumai ne, suna zaluntan kansu. Mai cutan jama'a shi ma azzalumi ne, yana cutan kansa. So da haka da wanda ya zalunci Allah, da wanda ya zalunci kansa, da wanda yake zaluntan bayin Allah, dukkanin su azzalumai ne ko ba za su samu rabo ba, ma'ana ba za su tsira daga azabar Allah ba, ba za su samu rahamar Allah ba. So da haka kake yadda ka zama azzalumi. Ubangiji ta ala ce wa yawma nahshuruhum
jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku aina shurakaukum alladina kuntum taz'umun ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
Wannan kimaraman din nan namu ina ga suna dan min dan cuwa-cuwa. Ni dai a ina da gani minti goma da ne, amma suna ta ga mini wai minti biyar ko minti uku. Kawai mu yi karatu kawai. Yawa. Saurama da minti 55 ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yawma nahshuruhum jami'an, ranar da za mu tara mutane gaba ɗaya idan an yi tashin alkiyama. Za a tara kowa da kowa. Umma na kodo lillazina ashraku, sannan sai mu cewa wa'inda wato suke yin shirka, aina shurakaukum allazina kuntum tasmun, ina wai abokanan tarayyan naku, allolin naku wanda kuke riyawa cewa za su cece ku a nan lahira, aina suke. Wato idan Allah ta'ala ya tara mutane na farko da na ƙarshe, ba za a tambayi kafirai, masu bautan gumaka ko masu bauta wasu mutane daban. Kun ce a duniya kuna bauta wasu, ina wanda kuke bautawa ne, ina suke? Ba za a same su ba, saboda su ma da kansu suke, kuma ko da za su ga kansu za a je a haɗa su ne a wutar jahannama tare. A cikin suratul Yunus Ubangiji ta'ala ya ce hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah mawlahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftaru, a wannan lokacin ne kowane rai wato yake binciken abin da ya gabatar a ranar alkiyama ya tona wa kansa asiri, sannan za a maida mutane zuwa ga Ubangijinsu na gaskiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, sannan duk abin da suke bautawa ba za su gani ba. Yasa a nan babu amsa, ina abubuwan da kuke bautawa shiru? Saboda ba za su ga waɗannan abubuwan da suke bautawa ɗin ba. To yanzu me za su faɗa? Thumma lam takun fitnatuhum, sannan masifarsu ba ta kasance ba illa an kalu fasake sun ce wallahi rabbina ma kunna mushriki, amsan da za su ba shi ne wallahi mun rantse da Allah a rabbina mahalicinmu ma kunna mushriki, ba ku kasance masu yiwa Allah ta'ala shirka ba. Sai su rantse da Allah wai ba su shirka ba, kenan ba su da mafita, kawai shi ne mai shine su yi ƙarya. Wato da suka zo kamar yadda Abdullahi bin Abbas zai faɗa da sauran malamai. Suka ga mu'mini ana ta gafarta musu, dole imani da lalle kuma kukan sa ana gafarta masa shi tafi aljanna. Sai suka ce kai mu yanzu abin da zamu yi sai mu yi ƙarya. Mu ce mu ba mu yi shirka ba, ba shi kenan ba. Wasu za su yi wa Allah ƙarya. Shine sai suka zo suka yi Allah ta'ala ƙarya cewa wai ba su yi shirka ba. To da suka yi wannan ƙaryan sai Allah ta'ala ya ce to mala'iku su toshe bakinsu kar su sake magana, saboda haka yanzu hannayensu da kafafuwansu su yi magana. Shine al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Sai a rufe bakin kirif sai sake magana ba, dama ya saba ƙarya a duniya. To sai hannaye sai su yi bayani, kafafuwa su yi bayani, su ba da shaida a kansa cewa lalle ya yi shirka. Kafa na kafa ta ce da ni aka je har wajen gumakan, hannaye su ce da hannunsu da su aka shashafa gumakan. To da haka sai su musu shaida a kansu. To da haka ta don me yasa za ku shaida a kanmu? Sai su ce ai wanda yake sa kowane abu ya yi magana shi ne ya samu muka yi magana. Shi ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Saboda haka fitinan shi ne jarrabawan da Allah ta'ala yake musu na cewa su yi ƙarya, kaga da sun yi laifi kuma yanzu sun ƙara yin laifi kenan. To kuma sannan idan an yi tashin alkiyama sai kafirai su kaɗa dabbobi ana maida su ƙasa. Da wato za su zama kamar kumfa sai ta motsa ta haƙe da ƙasa. Su ce sun yi sha'awan ina su ma ma irin wannan hukuncin za a musu. Saboda haka sai su nemi a maida su dabbobi. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa abun nan yawma yanzuru al-mar'u ma qaddama yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ranar al-kiyama ita ce ranan da kafiri zai ga ayyukan da yayi munana sai ce ina ma ya zama turbaya. Ana ina shi ma a maida shi dabba a maida shi turbaya. Saboda haka sai sun je lahira sun ga irin sakamakon da ake wa mutane da dabbobi sai kuma su yi ƙarya ko kuma su yi a maida su dabbobi. Dukkan wanda bai yi imani a nan ba wallahi ba wata dabara da zai alahi ya yi kusa, ba a yi wa Allah Subhanahu wa ta'ala wayo. Sai Ubangiji ta'ala ya ce unzur kaifa kadhabu ala Allah ala anfusi, unzur ka duba kaifa kadhabu ala anfusi, ya suka yi wa kansu ƙarya, ma'ana suka kikice ƙarya suka danganta wa kansu. A duba yadda suka haɗa baki suka suna cewa wallahi sun rantsi da Ubangiji su ba su shirka ba. Ka duba wannan abun mamaki, sun san ƙarya suke kuma su zo suna ƙarya. Kai mamakin wannan abu, kaifa kadhabu ala anfusihim, ya suka yi danganta wa kansu ƙarya suka faɗa kuma alhalin sun san ba haka bane. Wa ghalla anhum ma kanu yaftarun, duk abin da suke kirkira na gumaka suna bautawa Allah da shi ya ɓace musu a wannan ranar ba za su gan shi ba. Saboda ka duk wanda kake ganin wai ka bauta masa a nan duniya ya ce ba wallahi ka je lahira ko ganin sa ba za ka yi ba. Duk wanda zai ce ka kama wani malami ka ɗauke shi a matsayin Allah ko wani wali ka ɗauke shi a matsayin Allah, wai in ka je lahira zai kama hannun kai kai ka aljanna, in ka je lahira ba za ka gan shi ba. Kuma za a tambaye ka ka zo da shi ka zo ka je ka zo ya cike ka sai ka duba gabar ce makudu da arewa ba za ka gan shi ba, shi ma ta kansa yake yi. To da haka kar wani ya roƙe ka ya riba ka da Allah, ka kama Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, in ka riƙe Allah nan ne za ka samu tsira duniya da lahira. Allah ta'ala ya kare mu da karewansa. لا ترى من الإيمان صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم